bagi Mayang Kuya. Hukumar zaben Najeriya ta ce ta shirya tsaf domin gudanar da zaben gwamnoni a jihohi uku na kasar. Har yanzu tsugune bata kare ba kan dambarwar siyasa tsakanin gwamnan jihar Rivers Siminalayi Fubara da wanda ya gada Nyesom Wike. Jama'a assalamu alaikum. A ranar Asabar din nan mai zuwa ne za a gudanar da zaben gwamnoni a jihohi uku na Najeriya. Daga cikin jihohi shida da zaben gwamnan su baya tare da sauran nagama garin kasar baki daya. Jihohin uku kuwa su ne na Imo da Bayelsa da kuma Kogi. Wannan ne kuma karon farko da hukumar zaben Najeriya ta INEC za ta gudanar da zaben gwamnoni uku daga yankunan siyasa daban-daban na kasar a lokaci daya. Inda ake sa ran masu kada ƙuri'a sama da miliyan 5.4 sune za su fita rumfunan zabe 649 dake ƙananan hukumomin mulki 56 na jihohin uku domin zaben gwamnonin da za su jara gamar mulkin jihohin nasu daban-daban. A jihar Kogi dake arewa ta tsakiya, yan takara 18 ne za su fafata a zaben na gwamna da suka hada da Usman Ahmed Ododo na jam'iyyar APC da Sanata Dino Malaye na jam'iyyar PDP da kuma Leke Abejide na jam'iyyar ADC. A jihar Imo da ke kudu maso gabas, gwamnan jihar Hope Ozodima na jam'iyyar APC na neman tazarci a wa'adin mulki na biyu, inda zai fafata da Samuel Anyawo na jam'iyyar PDP da kuma dan takarar Labour Party Atani Neji Akinu. Sai kuma jihar Bayelsa da ke kudu maso kudancin Najeriya, inda hukumar zabe ta INEC ta bayyana 'yan takara 16 da za su fafata a zaben na gwamna. Manya daga cikin su sune gwamna mai ci Duye Diri na jam'iyyar PDP da ke neman tazarce, da tsohon minista albarkatun man Fetro Tumi Presilba na jam'iyyar APC da kuma Odemofa Eradiri na jam'iyyar Labour. Tuni dai da hukumar zaben ta INEC ta ce ta shirya tsaf domin gudanar da zabukan a ranar Asabar mai zuwa, inda har shugaban hukumar Farfesa Mahmud Yakubu ya ziyarci jihohin domin tabbatar da kammala shirye-shirye. Wakilin mu Lamido Abubakar ya tattauna da shi domin jin halin da ake ciki dangane da shirye-shiryen gudanar da zaben.
Mun je jihar Bayelsa ziyara aiki, mun kuma zo nan jihar Imo. Abin da ya kai mu Bayelsa shi ya kawo mu Imo. Shirye-shirye dai sun kankama, zan iya cewa ma kusan duk mun kammala shirye-shiryen zabe. Amma ya kamata mu zo mu ga yanda shirye-shiryen suke gudana a zahiri a jihohin da za a yi zaben. Shi yasa muka zo yau mun yi mitin da jami'an tsaro, gobe Allah kai mu za mu mitin da ma'aikatanmu na hukumar zabe, sannan kuma za mu kai ziyara wasu kananan hukumomi mu ga shirye-shiryen da ake a kananan hukumomi saboda zabe mai zuwa. Zabe da ya karato karshen mako mai zuwa za a yi dukkan jihohin guda uku. Sai mun shirya mu zabe a matsayin hukumar zabe, sannan kuma yi magana da jami'an tsaro su ma sun ba mu tabbacin sun shirya, saboda mu muna da iyaka na ayyukan da muke yi a matsayin hukumar zabe. Su kuma jami'an tsaro suna da nasu ayyukan da suke yi na tabbatar da cewa an samu zaman lafiya da za mu gabatar zabe mai inganci. Dukkanmu kuma mun amince akan cewa za mu haɗa kai a gabatar da zabe mai inganci. Hukumar zabe ba jam'iyyar siyasa ba ce, ba mu da ɗan takara a wannan zabe. Hakki ne na mutanen jihohin da za a yi zaben, ciki har da jihar Imo, su zabi duk ɗan takaran da suke so ya zama musu gwamna. Mu kuma hakkinmu shi ne mu kare ƙuri'un da jama'a suka kaɗa, tabbacin za mu ba da al'ummar Najeriya da ke jihar Imo kenan wanda za su yi zaɓe ran Asabar mai zuwa.
Ran kaɗai babban batun tsaro kamar jihohin nan guda biyu musamman na Bayelsa da Imo, kuna samun ƙalubale a zaɓukan da suka gabata, kun gamsu da duka matakai da aka ɗauka na tsaro a takaice?
Ai, saboda ma ƙoƙarin da muke mu tabbatar cewa an yi zaɓe mai inganci, shi yasa muka yi mitin da jami'an tsaro. Babban abin da yasa muka yi wannan taron kenan. Na yarda da bayanin da kai cewa an samu matsaloli baya game da irin abubuwan da suka taso na rikita-rikitan tsaro, shi yasa ma zaɓen da ake a waɗannan jihohin guda uku ya sha bamban da sauran zaɓukan gwamnoni da ake a sauran sassan Najeriya. Kaga suna su ai ba a yi su da babban zaɓe na ƙasa ba. mu dai a matsayin kuma zabe muna iya kokarin mu tabbatar cewa an dauki waɗannan matakan sannan kuma samu tabbaci daga jami'an tsaro na tabbatar na samar da tsaro da zaman lafiya da za a yi zabe mai inganci.
To da ƙarshe ranka daɗe maganar na'urar nan ta biyu ba za a kai aiki da ita a baya, kamar akwai wani tsari da kuka fito da shi kila na saka sakamakon zaben bayan an tattara shi a nan gaba don a baya an samu cece-kuce game da hukumar zabe ta ƙasa dangane da wannan matsala?
To babu cece-kuce. Na farko za mu yi amfani da na'ura mai ƙwaƙwalwa wajen tantance masu kaɗa ƙuri'a a rumfunan zabe da yake nan. Na biyu kuma sakamakon zaɓen a rumfunan zaɓe da mu sashi a matattaran bayanai na sakamakon zaɓe daga dukkan mazaɓu na jihohin na uku da za a yi, kamar yadda muka wannan zaɓen a jihar Ekiti da jihar Osun da kuma babban zaɓen da gabata, haka za mu yi tabbacin da son ba da 'yan Najeriya kenan.
To sai dai hankali ya fi karkata kan zaɓen jihohin Imo da Bayelsa, inda ake ta samun rahotannin tashe-tashen hankula da ƙalubalen tsaro, kama daga ayyukan 'yan kungiyar IPOB mai rajin ɓallewa domin kafa ƙasar Biafra da kuma sauran hare-haren 'yan ta da ƙayar baya a yankin. Wakilin mu Lamido Abubakar ya bayyana mana halin da ake ciki a waɗannan jihohin.
Haji Mursala, hali da ake ciki a yanzu dangane da shirye-shirye na zaɓuɓɓukan gwamnoni a jihohin Imo da Bayelsa wanda zai gudana ranar Asabar mai zuwa. Zuwa yanzu dai 'yan takara na ci gaba da yakin neman zaɓe, sai dai batun tsaro shi ne ya mamaye batun na yakin neman zaɓe, inda bayanai na nuna cewa ana samun tashin-tashina musamman har-hare na 'yan bindiga, ko a baya-bayan nan sai da aka kai hari da shi wato ɗan takarar gwamna na jam'iyyar Labour wanda aka jikkata mutane da dama. Sannan yanzu maganar da ake a yanzu ita ce kamar 'ya'yan jam'iyyu daban-daban da kuma ƙungiyoyin sa-kai na duniya da ma na Najeriya suna ta magana kan batun sahihancin tsaro yayin gudanar da zaben na gwamna. Yanzu jihar Imo, ina tabbatar maka da cewa an zuba jami'an tsaro kama daga na soji da 'yan sanda da civil defense da sauran jami'an tsaro masu farin kaya, saboda ita jihar Imo din ta yi kaurin suna wajen tashe-tashen hankula musamman yankin Olu wanda ya hada kananan hukumomi da dama a jihar ta Imo. Anan ne aka fi samun tashe-tashen hankula. 'Yan jihar dai suna nuna kamar fargaba yayin fitowa zaben sakamakon abinda ka iya biyowa baya.
Idan masu saurare ba su manta ba, a makon jiya mun kawo muku bayani akan takaddamar siyasa wadda ta barke tsakanin gwamnan jihar Rivers da ke kudancin Najeriya Siminalayi Fubara da kuma wanda ya gada Nyesa Moke wanda yanzu haka shine ministan babban birnin tarayya Abuja. Sabon gwamnan da yana zargin tsohon gwamnan Wike da ci gaba da yin kaka gida da babakere kan al'amura da makadarori da mulkin jihar, tare da kin sakar masa mara domin shugabanci a matsayinsa na gwamna. To duk da yake dai mu hakaito muku wasu rahotanni da ke cewa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya sabaki tare da shiga tsakani domin sasanta wutar rikicin, da alama har yanzu akwai rina a kaba, kamar yadda wakilin mu a yankin Lamido Abubakar ya bayyana a wata tattaunawa da muka yi da shi.
Za a iya cewa wannan rigima bata kare ba, domin shi gwamnan jihar ta Rivers Siminalayi Fubara yana neman zama da kafafunsa a jihar ta Rivers, inda duk wasu madakun iko na baya-bayan nan da aka sauya yana so su zama mallakar sa da kuma mika mukamai ga yaransa. Bangaren sarakunan gargajiya a jihar ta Rivers da ma wasu masu fada aji musamman dattawa da suka gudanar da taro a baya-bayan nan na lalabo mafita suna mubai'a ne da nuna goyon baya da shi tsohon gwamnan jihar ta Rivers Barista Yansan Moke. Haka kuma bangaren matasa daban-daban a jihar ta Rivers suna nuna goyon baya ne ga shi gwamnan da ke kan gado a yanzu. A baya ma an ruwaito shi gwamnan Yansan Moke na cewa duk da sa baki da aka samu tsakanin shugaban Najeriya Ahmed Bola Tinubu na sulhuntawa tsakaninsu, an ruwaito shi wukin yana cewa ba zai hakura ba bisa la'akari da shekaru da ya kafa siyasa a jihar Rivers, kuma yanzu a zo a ce ayi bashi. Ya ce sai ya ga abinda ya turewa buzu nadi.
Masu saurare, a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakilin sashen Hausa Lamido Abubakar, sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.